Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger har wa yau za su iya kama mu kai tsaye tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa a kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio dake birnin Kumasi haka kuma ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a saurara assalamu alaikum Alher Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Mukiri muke farin cikin gabatar da shirin namu a yau Laraba ta 11 ga watan Disamba a wannan shekara ta 2019 dake neman karewa kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda Democrats za su kada ƙuri'ar tsige shi saboda babu wani laifi da suka aikata Takun saka da ke kara tsami tsakanin Turkiya da Amurka bai kamata ya kai ga kawo ƙarshen daddiyar dangantakarsu ba duk da irin baraka da ake samu tsakanin Ankara da Washington a cewar masu lura da al'amura wata kungiyar ma'aikatan sa kai ta Safari Doctors ta lashe takobin gudanar da ayyukan taimakawa kiwon lafiyar wasu unguwanni a Somalia duk da barazanar kungiyar Al-Shabab
Karin labaran kenan gwamnatin jihar Kano ya kare shawara da ya tsayar ta kirkiro da waɗansu ƙarin masarautu a jihar a daidai lokacin da ake ci gaba da muhawara kan kafa hukumar masarautun da za a rika karba shugabanci
babu inda aka ce sarkin da yake na asali ya zama yana gargashin wani sarki sai a wannan ta Kano da aka yi wannan ya sabawa hankali da Bature yayi
an yi abin nan ba akan doka ba aka ce abi doka aka bi dokar kuma dokar ce ta tsara haka
sarkin gwandu na 19 Alhaji Mustafa Jakolo ya ce kamata yayi sarki Muhammadu Sanusi na biyu ya yada kwallon mangoro ya huta da kuda
in dai har haka ne sai da kuka amma ni ya karɓo wannan kantsanci ne tsafa amma lallai duka ba zai yi ba
sai kuma shirin demokradiya a yau wanda a yau din zai yi bibiya kan korafin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi cewa majalisar dokokin kasar ta kashe naira trillion 1 ba tare da wani aikin azo a gani ba kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Mukiri Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda Democrats za su kada ƙuri'ar tsige shi saboda babu wani laifi da suka aikata. Trump ya yi wa manema labarai takaitaccen bayani da yammacin jiya Talata sa'o'i bayan da Democrats suka fitar da wasu zarge guda biyu akan batun tsige shin. Ya ce wannan abin kunya ne mutane su kirkiri batun tsige wani ba tare da aikata laifi ba, inji Trump yayin da zai ɗau jirgin Marine One mai saukar ungulu. Ya ce yana ganin wannan abin kunya ne ana dai sa ran shugaban kasar zai yi cikakken bayani akan wannan batu wurin gangamin siyasa da zai gudanar a jihar Pennsylvania wani sakon Twitter da ya fitar da safiyar jiya ya kwatanta batun tsige shi da bita da kulli jim kadan bayan da shugaban kwamitin majalisa mai binciken ya sanar a hukumance cewa za su dauki matakin jan kunninsa A hali da ake ji kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ce cikin daraktan hukumar binciken mayan laifuka ta FBI Christopher Wray a jiya Talata. Wani guda bayan da babban mai bincike a ma'aikatar shari'a ya ce bai ga wani sun zuciya a siyasance da aka yi a wurin binciken da FBI ta yi ba. Akan hulɗan kwamitin yakin neman zaɓe na Trump da kuma ƙasar Rasha a shekarar 2016. Wray ya faɗa a wata hira da labaran ABC a ranar Litinin cewa Babban mai binciken ya gano an gudanar da binciken bisa gaskiya da adalci kuma an yi komai bisa ka'ida amma dai ya ce babban mai binciken ya kuma gano wasu kurakurai da FBI ta tabka yayin binciken Trump ya yi Allah wadai da Ray a jiya Talata a wani sakon Twitter yana mai cewa bai sani ba ko director na FBI Christopher Ray yana rike da wani rahoto na daban ne amma ba irin nashi ba Trump ya kara da cewa irin wannan hali da Ray yake nunawa ba zai iya magance matsalolin hukumar FBI ba wace matsaloli ya dabaibaita duk da cewar akwai mutanen kirki maza da mata da suke aiki a gurin takun saka tsakanin kasar Turkiya da Amurka bai kamaci ya kai ga kawo ƙarshen da daddiyen alakarsu ba duk da barakar da ake samu tsakanin Ankara da Washington babbar barakan ta bayyana ne a lokacin da Turkiya ta yanke shawarar sayan manyan tankokin yaki samfurin S-400 daga kasar Rasha, lamarin da ake kallo a matsayin barazana ga tsaron NATO da kuma jiragen yakin Amurka samfurin F-35. Amma shi kwamandan sojojin Amurka a Turai ya ce yana sa ran kasashen biyu za su iya sasanta dangantakan da ke tsakanin su, abubuwa da ke karfafa haɗin gwiwar soja tsakanin Amurka da Turkiya da kuma tsakanin NATO da Turkiyan sun fi karfi da wanda za su iya kawo rarraba tsakanin su, inji General Todd Walter yana faɗa wa manema labarai yayin da ya bayyana a Washington a jiya Talata. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan Washington DC. Barazanar da kungiyar yan bindiga Al-Shabab ke yi a wasu unguwannin tsibiran Kenya a kusa da kan iyakarta da Somalia ta tsorata ma'aikatan kiwon lafiya sun bar wurin, amma wata kungiyar ma'aikatan sa kai ta Safari Doctors ta lashi takobi za ta ci gaba da zama a wurin domin taimakawa kiwon lafiya marasa galihu. Sau daya kowane wata likitocin Safari suna bi ruwa daga wannan tsibirin zuwa wancan a lardin Lamu na kasar Kenya, suna duban lafiyar mutane a kauyuka da ke kusa da Somalia. Daman can mutanen yankin da ba su samun isasshen kiwon lafiya kamar yadda ake yi a cikin birane, amma kuma barazanar yan ta'addan Al-Shabab da yankin ya fuskanci tun cikin shekarar 2011 ya sa an rufe asibitoci kaɗan da suke wurin. Wata haifafiyar lardin Lamu, Umra Umar, ta baro aikinta a Amurka tun cikin shekarar 2015 domin taimaka wa mata da yara da aka gudu aka bar su.
And for me, because it was home, because I was a new mother myself, and like seeing.
Tace tana aikin ne saboda ya zama gida, kuma ita ma sabuwar uwa ce. Ganin yadda wasu iyaye da irin bukatu da ake da su a wurin, dole ne kungiyar kiwon lafiya ta Safari Doctors su ba da gudunmuwar su a wurin. Daga ƙarshen shugaban Myanmar mai lambar yabo ta Nobel, Aung San Suu Kyi, ta bayyana a gaban kotun laifukan yaki ta ƙasa da ƙasa a birnin Hague domin kare zargin da ake yi wa gwamnatinta na aikata kisar ƙare dangi. An zargi sojojin Myanmar da yi wa ƙabilar Rohingyan ƙasar wato kisar ƙare dangi da kuma yi wa matansu fyaɗe da azabtar da su a cikin shekarar 2017, lamarin da ya tilasta sama da 'yan Rohingya 700,000 arcewa zuwa ƙasar Bangladesh. An yi wa an san su ce ɗaurin ta lala tsawon shekaru 15 zuwa shekarar 2010, amma yanzu tana kare ma'aikatar sojin ƙasar da ta ɗaure ta a baya kusan shekaru 28 da ta samu kyautar Nobel. Shugaban na Myanmar ta saurari lauyoyin Gambia da suka shigar da ƙara a nan Myanmar ɗin akan aikata laifin kisar kare dangi.
Cewa gaida Baba Yakubu Makiri da karanto labarai. Madalla, bari mu bude taskar hotunan namu a jihar Kano, Najeriya, inda ake ci gaba da tada jijiyar wuya dangane da kirkiro da sabbin masarautu da kuma kafa majalisar masarautun da gwamnati ta yi da maida shugabancin majalisar da karba-karba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Fari ya aika mana.
Kaɗan daga cikin mambobin sabuwar majalisar sarakunan ta jihar Kano sun haɗa da dukkanin sarakunan jihar guda biyar da masu naɗa sarki guda biyu daga kowace masarauta, da daraktan hukumar tsaro ta DSS da kwamishinan 'yan sanda na jihar da wakilan 'yan kasuwa da kwamishinan ƙananan hukumomi, kana da shugabannin ƙananan hukumomin da ke ɗaukar bakuncin fadar masarautun guda biyar da dai sauran masu ruwa da tsaki, kamar yadda yake kunshe cikin dokar masarautu ta jihar Kano. Tunde gwamnatin jihar Kano ta bayyana sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu a matsayin sabon shugaban majalisar.
Duk kasashen nan da aka kirkiro masarautu, babu inda aka ce sarkin da yake na asali ya zama yana gargashin wani sarki, sai a wannan ta Kano da aka yi. Aka ce in ya shekara biyu zai sauko wani sarkin ya zo ya zama shekara biyu. Kaga a nan akwai lokacin da sarkin Kano zai zama yana gargashin sarkin Karaye. Wannan ya saba wa hankali da Bature yayi, tunda Bature da yazo kasan nan ya bi ka'idoji.
Idan na fahimce ka, watakila ɗaya daga cikin lam'ar da ita watakila doka ta zo da shi shine da kamata a ce ba jijiya za a yi ba.
Kwarai, wannan shine abin da ya dace, saboda duk inda Bature ya kawo masarautu idan aka bar wannan ba sarkin Kano yake ciwo mutunci ba
kenan ya kamata a gyara doka ta yadda watakila za a ce an batta dindindin a kujerar sarautar Kano
wannan kuma ruwan su
Malam Ado Ibrahim Kurawa kenan guda cikin makusantan fadar Kano kuma mai nazari da bincike akan harkokin sarautun gargajiya amma dan masanin gaya Alhaji Nura Kani na cewa lamarin ba abin tada jijiyar waya bane
abinda aka ce za a karba sarkin Kano zai shekara biyu in gona ya ga dama ya ce bici gobe ta yi gata a ce kara ya ta yi citta a ce kuma ranar su shekaran citta a ce kuma ga ya ta yi cittan cittau abin ya sake zagayowa in ka duba zaka ga wannan tsari ne ai da aka ce shugabanci fa aka ce kuma aka ce doka aka ce fa za a bi an yi abin nan ba akan doka ba aka ce a bi doka aka bi dokar kuma dokar ce ta tsara haka yace bari ifara da masarautar Kano to ina wani laifi a cikin wannan alhamdulillah ai sarkin Kano bai zauna da mutanen Gumel ba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero bai zauna da mutanen Hadeja ba bai zauna da mutanen Kazaura ba bai zama shine chairman din su ba kuma daga karshe sun zo Hadejan nan da Kazauran nan da Gumel sun jagoranci abin nan ai an yi
hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da fadar Kano ke cewa har sai ta samu takardar gwamnati da ke tabbatar da nadin sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu akan kujerar shugabancin majalisar sarakunan jihar sannan za ta bayyana matsaya hannu guda kuma a jiya ne babbar kotun Kano ta bada odar dakatar da kaddamar da majalisar kuma yadda masu sarki a masarautar Kano suka nemi kotun ta yi Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to Mahmud din dai bai nisa ba sai da ya samu zantawa da gwamnan Kano Abdullahi Ganduje kan wannan lamarin wanda ya bada hujjar kafa hukumar da kuma tsarin shugabantarta
kamar yadda ka sani ba wannan ba sabon abu bane duk inda suke da sarki fiye da daya wato suna da irin wannan hukuma ta gudanar da wato al'amuran sarakuna to saboda haka kaga ai da can san da ake tsohuwar Kano ka san akwai wannan wato hukuma ta sarakuna wacce ta kunshi Kano da Kazaure da Gumel da Hadeja to kuma yanzu a Kano tunda an kara masarautu sababbi guda hudu to kaga yana bukata ai irin wannan wato hukuma aikin ta shine su dinga zama daga lokaci zuwa lokaci su bada shawara akan harkoki da suka dami al'ummar su ko kuma wani abu da gwamnati take so su zauna su tattauna akan sa musamman ma yanzu kaga mun ce ilimi kyauta ilimi dole daga matsayin primary har zuwa secondary to ka san gwamnati ita kadai ba za ta iya wannan aiki ba dole ne a sawo maganar mai unguwa a sawo maganar dagaci a sawo maganar hakimi balle kuma uwa uba sarki to saboda haka ga shi yasa muka yi sauri muka sa a cikin doka dawo da wato wannan abu wanda dama can akwai shi a tsohuwar Kano to kuma a cikinsa akwai nada wato shugaba na wannan hukuma ta gudanar da al'amuran sarakuna shine muka sa shi mai martaba sarki Kano Muhammadu Sanusi na biyu domin dai sarakuna masu daraja ta dai kaga shine ai babba kuma domin ya riga su a samun wannan daraja tuntuni
amma kwatsan bayan gwamnati ya ayyana shi sarkin Kano a matsayin shugabanci wannan hukuma sai rahotanni ke cewa ita majalisar sarkin Kano din tana cewa ba ta da wannan labari domin gwamnati bata ba ta rubuce ba kuma sai in ta gani a rubuce za ta dau matakin da ya dace me ya faru ba a isar da sako ba ga ita fadar mai martaba
to kai mai ba da labari kana ba da tsohon labari ha'un baka sabon labari to an riga an kai wannan takarda kuma sun sa mana hannu cewa sun karbi wannan takarda saboda haka muna sauraro amsa daga wajensu
a tsarin akwai sauraron amsa ne ko kuma aiki kawai za a kama garin kada
duk ɗaya ne idan an kama aiki wato ai kaga an yadda kenan an kuma an bada amsa a rubuce kaga shi ma an yadda kenan idan kuma aka yi shiru ba a kira meeting ba to kaga ba a karba ba kenan idan kuma aka rubuto amsa cewa ba a karba ba to kaga ba a karba ba kenan
idan aka ji shiru a ƙarshe ranka ya daɗe ko kuma aka rubuto wanda ya nuna sabanin wannan aiki da gwamnati ta bayar menene matakin gwamnati na gaba
lokaci shi ke bada amsa
gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari a cikin dogon hirar da sashen Hausa da sarkin Gwanduna 19 Alhaji Mustapha Jakolo ya ce kura da hali gwamnan jihar Kano din yayi wa sarki Muhammadu Sanusi na biyu
shawarar ta shi ce in yana daukar kaskanci ne zaune da bi su ke ɗin shi tun fara kuma fasas overnight idan na yana muhawarar su wani sun shi ya san kuma da kira ne ake musu kuma da hali ake musu in ai a ce a kodin case kuma yana court kuma wannan in ya ce ya yi ya san dai a karshen wani ta nesa ya ci zan ci da warko in ya je na yi bane sarauta ya bani mana yana da dole bane in wannan wulakanci kan ta wuri da take zama a kasar ta mutum na ji cikin ɗin da ɗauko ka ce da shi ana rotation yau a ce in sarki rano in sarkin duki in sarkin ƙara ya fi wani abu yadda da duk suka ɗin shi shi ne chairman kuma ya zai nufi ya tare su a wannan sun gaskiya ba su barkacin ba in dai har haka ne ya ba su rotor a samu wanda zai iya karɓar wannan kankanci ne ya karɓa amma lallai dukan ba zan yi ba dukan ba zan yi ba sun kwanta mai shawara yan ya mushi wallahi ya bar aikin ko gobe ya koma kotu ya gyara mushi yadda abin haramun yake ko ko ya bar sarauta ya ba daya amma ni ban ga shi wannan kasancin ba manyan siyasa wala musu dukan kuri talakawa dan jan siyasa ba ku ji ake ba 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 za a ke ba dan jan siyasa ba ku ji ake ba ba ga ba ke ba ku ji da ga ba ba ke
So sai ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin cikakken hiramu da Alhaji Jakulo kan wannan lamari. Dangane da wannan batun Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau ya aiko da sako cewa nada sarkin Kano a mukamin shugaban sarakunan Kano na shekaru biyu akwai lauje cikin nadi da kuma siyasantar da bangaren sarakunan gargajiya. Kuma kuna iya garzayawa shafin mu na sada zumunta Facebook domin yin tsokaci akan wannan batu. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 12:17 na asuba ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. A kwanakin baya, shugaba Muhammadu Buhari ya koka cewa a cikin shekaru 10 'yan majalisa sun kashe kuɗi har naira trillion 1 akan ayyukan mazabu. Babu ayyukan, babu kudaden. Menene masu ruwa da tsaki za su faɗa a game da wannan furuci na shugaba Muhammadu Buhari? Ku biyo ni. Shugaba Muhammadu Buhari ya wannan furucin ne a lokacin da yake jawabi a wani taro hukumar sa ido akan barna da sama da fadi da dukiyar kasa wato ICPC akan waɗannan ayyuka da ake cewa ‘yan majalisa na yi a mazaɓinsu. A halin yanzu dai babu ayyukan kuma babu kuɗaɗen. Amma kuma ya ce abin da ya ɗauki hankalinsa a yanzu shi ne cewa waɗansu ‘yan kwangila sun koma suna yin ayyukan da suka bari a baya. Waye Allah, sun hangi bulala ne ko sun canza hali ne a ra’ayin kansu? A yau ina tare da masu ruwa da tsaki guda uku. Da farko ga ra'ayin shugaban kungiyar ci gaban matasan Arewa maso gabas, Abdulrahman Kwacham, wanda ya ce akwai abin dubawa a wannan magana da shugaba Buhari ya yi.
To, ɗayan majalisu ta wani fanni akwai bukatansu, ta wani fanni kuma gaskiya ba wani bukatansu. Don abun da yake faruwa in kace magana constituency project shine abun da shugaban kasa yake magana ai wanda ake ba ƴan majalisu ake ba su kudi su je saka to ƴan majalisu nan koda sun saka wannan project din yadda suke yi a ministries suke saka wannan project din za su samu minister ko permanent secretary ba ƙarya bane abun da muke faɗa duk kasan nan sun sani za mu saka aiki na miliyan 200 a gujenka wanda za ka constituency nawa ka nemi dan kongila ya saya ni ku bani kaza a lokaci kaza a je aikin nan abun da ake wani ma ba za a yi mazabu ba. Wannan ina gaya miki gaskiya ne, wani kuma za a dauki ayyukan gwamnati a basu kaman ko appointment letter na allocation wanda za a ba wa ƴan majalisu, wani maimakon da zai kai constituency nashi sai nemi colleague nashi ɗan majalisa sai sai masa miliyan 1,500,000 miliyan 2 ya saya shi ya dauka ya kai mai kishin wurin su kenan ya kai. Wa'innan abubuwan duk kwama calan dole sai an tsaya gaskiyar magana fa har yanzu wallahi sai mu yi da gaskiyar kasar nan zai koma yadda muke so. Amma in muka ce abun da muke yin nan sannan mutum in yayi abu ba za a ce abun da yin nan yayi laifi ba. Mu talakawa muke taro mu ce ai abun da wannan yayin nan mai kyau ne mun yadda da shi. mu talakawan washe gari kuma in ya cuce da kai kace za ka kuka wa za ka ga kuka don haka ni a gani na ba wai ta majalisa bane idan za a ba majalisa hakkin su a basu in gwamnati da rai za ta ware kudi don ta yi aiki na constituency ko na local government ko na state gwamnati ta san ga inda kudin ta tafi akwai parastatal da dama musamman akwai irin su ecological akwai irin su state fund akwai irin su UBE akwai su everything wanda gwamnati ta san inda kudin ta take tafiya direct yanzu zaka je ka samu aikin constituency project education ne zaki je ka same shi a ministry of defense amma education ne don me sa don senator ya kai ministry of defense nan ne yake da hanyar da kudin su zai fita zaki je ka tawo da aikin health ne na kiwon lafiya ba zaki je ka tawo da shi a ministry of agric wannan in ba mu da muke nan muke gani ba wani talaka ko zaka kwana shekara 100 kana gaya masa ga abu ne ke tafiya ba zai ta fahimta ka ba
to ko talaka na da laifi ko aka san haka bari mu ji abin da tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa Ahmed Aliyu Wadada zai fadi tunda ya taba zama dan majalisar tarayyar Najeriya
amma abun bakin ciki ne a ce an fitar da kuɗi na ƙasa trillion guda akan aiki kuma an kashe an bada kuɗin kuɗin ta tafi ta bar bitil malin gwamnati amma ayyukan ba a yi su ba wannan abun bakin ciki ne kuma abace wanda ya kamata a dauki mataki akai don me akwai kazanta cikin wannan al'amari kudin ina suka tafi ni a majalisa na san cewa constituency projects wannan ayyuka na mazabu ba su ayyuwa sai kowani dan majalisa ya ba da sunayen wuraren da za a yi ayyukan a mazabansa sai ya ba da kaman misali gwamnatin tarayya ta ce za ta yi boreholes kaza a Nigeria za a zo a ce maku ɗan majalisa za a yi boreholes kaza kowannenku an yi allocating boreholes kaza misali a ce goma amma iyakacin abin da ake so wurinku shine kawai ku rubuta sunayen wuraren da kuka sani suke bukata a musu wannan a mazabanku ko a mazabinku shikenan ku bada sunaye maganan ɗan kwangila ba ku za ku bada ɗan kwangila ba ni dai abin da na san ta faru da ni a majalisa billahi alazim ba ke kadai nike miki wannan rantsuwa ba duk wanda ke jin wannan shiri ɗan kwangila da suka yi harkoki ko projects ayyuka na mazabu ni na mazabana guda biyu kawai na taba haduwa da su biyu din me yasa na hadu da su daya aikin wuta ne a Fanda nan Karo local government bayan an ba su mobilization sai suka dan yi aiki kadan suka yi abandoning Amina Ibrahim tana MDG PA dina dama shi yake haduwa da ɗan kwangila shi yake kai su nace mashi duk abin da ka je kai aka cutar da mutanen mazaban mu Allah ya isa nace musu ke nemo ɗan kwangilan nan nace musu idan ba ku koma site ba zan je wurin abun nan na MDG a dakatar da kuɗin ku na biyu boreholes ake yi su wai wani community suna da wahalan su kai wurin nace an fadi muku kuɗin gwamnati kuɗin banza ne ba ku yi tunanin akwai wurare da ke za samu wahalan tafiya ba kuka ce wa gwamnati za ku yi aiki idan ba ku tafi kun aiki ba zan dauki mataki a kanku iyakacin yan kwangilan da na taba haduwa da su kenan amma labarin da muke ji wai abun bakin ciki ni da ban tabbatar ba wai dan majalisa zai je ya shirya da yan kwangila a karbo kudi a bashi kudin ko su raba kudin kuma ba yi aikin ba wai wannan abun da yasa na ce wai ni ban tsammani dan majalisa na kirki wanda ya shiga siyasa ya shiga siyasa don yana da kishin al'ummansa wanda ake kiransa honorable saboda dalilin zaben da aka yi masa zai koma ya zagaya yana cutar da al'ummansa haka kuma ya zagaya ya shiga masallaci ko ya tafi coci yace yana bautan Allah in dai ta faru haka ban tsammani duk dan majalisan da yayi wannan bai dace a ce yana cikin siyasa ba bare a ce ya zama dan majalisa
ga shugaban jam'iyyar NDLP wato National Democratic Liberty Party Umar Muhammad Mai Zabura ya ce waɗannan kuɗaɗe dai a bididdigin su
kuɗin nan da Buhari ka cewa babu su miliyan dubu sau dubu miliyan dubu sau dubu ni abin da nake gani shawara biyu ne zan kawo a ɗauki ɗaya ko a bari Buhari shi ciyo bashi shi zo shi wa ƙasa aiki kafin lokacinsa shi in Allah ya yi ko Buhari shi gagije shi runce idanunsa tunda kuɗin nan dai ba ruwa sun kaci kuɗin ba kuɗin nan ba garatacce kuɗin nan ba mutanen da suka ci kuɗin nan babu wanda ya mutu duk suna nan ai hanyar da za su mai da wannan kuɗi ko ta huskan ai lo a taimaka ma shugaban kasa a kawo gidauniya ta taimakon shugaban kasa kowane sanata kowane dan majalisa kowane tsohon gwamna shi kawo miliyan 500
a ina za su samu kuɗin
to ina suka kai kuɗin nada da kike faɗi miliyan 2000 ina suka kai su ai ba ruwa suka ci kuɗin ba ba gara ta ci kuɗin ba ai kuɗin suna nan aje kuma duk inda kuɗin na suke aje an sani babu ruwan mu da wai kana da babban mota ba ruwan mu kana da babban gida duk wannan ba wani kuɗi bane in gidanka na miliyan 100 a sai da shi koda miliyan 50 ne a ƙara gidauniyar Buhari ta ci kashi wa jama'a aiki don yanzu ko da mun bari Buhari ya ciyo bashin kuɗin nan su waɗannan mutane su kuma za su kashi uku za su kwashe kashi biyu
su wanda ya kamata sai aikin mazabun
eh kuɗin gade za a ciyo bashi ai su ne dari ba hajjia su ne za su koma canye wannan kuɗin
anan ra'ayoyin masu ruwa da tsaki sun rarrabe wasu na ganin ba ƴan majalisa kuɗi ba daidai bane wasu kuma na cewa ba amma ba da kuɗaɗen bangaren gwamnati ne ke aiwatar da ayyukan wasu kuma na cewa a bi sawun kuɗaɗen a maido su idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ji ta bakin wasu ƴan majalisun na yanzu akan wannan batu na ayyukan mazabu a madadin shugaban kungiyar cigaban matasan arewa maso gabas Abdulrahman Kwacham da tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar Sarawa Ahmad Aliyu Wadada da shugaban jam'iyyar NDLP Umar Muhammad Mai Zabura ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
to madalla gaida Madina Dauda sai kuma mako mai zuwa za ku ji ta da wani sabon shirin kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Shugaba Amurka Donald Trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda Democrats za su kada ƙuri'a tsige shi saboda babu wani laifi da suka aikata. Trump ya yi wa manema labarai takaitaccen bayani yayin wato da yammacin jiya Talata sa'o'i bayan da Democrats suka fitar da wasu zargi guda biyu akan binciken tsige shin. Ya ce wannan abin kunya ne mutane su kirkiro batun tsige wani ba tare da aikata laifi ba. A halin da ake ji kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ce cike da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray a jiya Talata wani guda bayan da babban mai bincike a ma'aikatar shari'a ya ce bai ga wani son zuciya a siyasance da aka gudanar a binciken da FBI ta yi ba akan hulɗan kwamitin yaƙi neman zaɓen Trump da ƙasar Rasha a shekarar 2016 takun saka da ke kara tsanani tsakanin Turkiya da Amurka bai kamata ya kai ga kawo ƙarshen da daddiyar dangantakar su ba duk da baraka da ake samu tsakanin Ankara da Washington barakar ta bayyana ne wato a lokacin da Turkiya ta yanke shawaran sayan manyan tankokin yaki samfurin S-400 da ƙasar Rasha lamarin da ake kallo a matsayin barazana ga tsaron NATO da kuma jiragen yakin Amurka samfurin F-35 barazana da kungiyar 'yan bindiga Al-Shabaab ke yi a wasu unguwannin tsibirin Kenya da ke kusa da kan iyakar ta da Somalia ta tsorata ma'aikatan kiwon lafiya su bar wurin amma wata kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya mato na sa kai da ake kira Safari Doctors ta lashe takobin za ta ci gaba da zama wurin domin taimakawa kiwon lafiyar marasa galihu a wurin sau daya a kowane wata likitocin safarin suna bin ruwa daga suje wato daga wannan tsibirin zuwa wancan a lardin Lamu na kasar Kenya suna duban marasa lafiya da kuma mutanen ƙauyuka da ba a kula da su a Somalia
to da haka muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin na hantsi kafin mu sallama bari mu yi gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan Matthew Kadan da na Dr. Patrick Dakum domin auren ƴaƴansu Deborah da Manna da za a daura ranar Asabar a majami'ar Shelkotar Kokin da ke Jos. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.
Afrika.